Daga nan birnin Washington a gundumar Columbia sashin Hausa na muryar Amurka ke zuwa muku kai tsaye akan mitoci 25, 31, 41 da kuma 60. A jamhuriyar Nigeria za ku iya kama mu a tashar VOA Africa dake birnin Yamai akan mita 102.5. Haka ma za a iya samu mu a gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Noma da Dalal FM da kuma niya a birnin Kwanni. Sannan a koda yaushe muna nan a shafukan mu na internet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Masu aure barkanmu da dare da fatan kun wuni lafiya. Mahmud Lalo ne tare da Babu Yakubu Makeri muke farincin kasancewa tare da ku a shirinmu na karfe 9:30 agogon Najeriya, Niger, Kamaru da Chadi. Wato 8:30 kenan agogon Ghana amma kuma karfe 4:30 kenan a nan Washington DC. A cikin shirin namu yanzu za ku ji cewa dakarun jamhuriyar Najeriya sun yi artabu da wasu mayaka da ake zargi na Boko Haram ne. Inda rahotanni ke nuna cewa an kashe da yawa daga cikin mayakan. Idan muka leka Najeriya kuwa ƙarshen makon da ya gabata ne mai martaba sarkin Kano Muhammadu Sanusi na biyu yayi wasu kalamai da rahotanni suka nuna cewa ya cicciki yankin arewacin Najeriya kan wasu batutuwa waɗanda suka hada hadda yadda yankin ke fuskantar koma baya saboda yadda yankin na arewacin ƙasar ya ki sajewa da zamani lamarin da ya janyo cece-kuce.
Ba wai cewa akai abin da yake fada ƙarya bane, akwai abubuwan da indai har yana so ya wanye lafiya da jama'a ya kamata a ce ya daina su.
To shi dai sarki Sanusi mutum ne da aka sani da amaye da duk abin da ke zuciyarsa, kuma kan wannan batu muke so ku kira ku bayyana ra'ayinku. Shin ya kuke kallon kalaman na sarkin? Lambar da za ku kira ita ce 202-205-2655. Kada ku manta muna tafi da labaran wasanni tare da Ali Mustapha Sokoto, amma fatika sai kun sha labaran duniya.
Assalamu alaikum jama'a. Sakataren harkokin wajen Amurka Rex Tillerson, wanda ke kokarin samun haɗin kan shugabannin ƙasashen duniya wurin ba da goyon baya ga gafarmaki da Amurka ta kai wa Siriya a makon da ya gabata, ya yi alkawari a yau Litinin cewar Amurka ta himmantu ta sa kafar wando ɗaya da duk wani shugaba mai kai hari a kan fararen hula na ƙasashe. Tillerson ya shiga cikin rukunin 'yan uwansa ministocin harkokin ƙasashen waje masu ƙarfin arzikin masana'antu na G7 a ƙasar Italiya wurin ajiye furanni a wani ƙauyen Tuscan, inda aka yi wani mummunar kisan kiyashi wadda ya sanadiyar mutuwar fararen hula sama da mutane 500 a yaƙin duniya na biyu. Aurin ne ya bada wato ƙarin haske game da martani ko kuma harin martani kenan da Amurka ta kai wa Siriya biyu bayan makamai masu guba da ta yi amfani da shi a kan mutanenta. Babban jiko na diplomasiyar Amurka yana ganawarsa ta farko da shugabannin manyan ƙasashe masu ƙarfin tattalin arziki don neman goyon baya ga hanzari da Amurka ta kai wa wato Siriya kenan, kafin ya wuce zuwa Rasha don ganawa da ministan harkokin wajen ƙasar Sergey Lavrov akan taimako da Moscow take ci gaba da baiwa gwamnatin shugaba Bashar al-Assad.
Kasan Masar ta ayyana dokar taɓaci na tsawon watanni uku biyo bayan wasu hararren bombardment da aka kai kan wasu jami'an Katolika guda biyu da suka kashe mutane akalla 44. Shugaba Sisi na Misra ya faɗa cewa akwai jerin matakai da za su ɗauka da za su haɗa da wannan dokar taɓaci ta watanni ukun ko bayan wasu matakan doka da na kundin tsarin mulki da za a aiwatar. Bam na farko ya tashi ne a birnin Tanta na arewacin ƙasar, inda fashewar ta tarwatsa mahalarta a Cocin St. George, inda kuma mutane 27 suka rasa rayukansu, wasu 78 suka samu raunuka kamar yadda tashar talabijin ɗin ƙasar ta rawaito. An aje bam ɗin ne a ƙarƙashin wata kujera da ke cikin babban zauren ibada na majami'ar. Tadadai ƙungiyar 'yan fafutuka ta ISIS ta ɗauki alhakin kai wannan hari. Shugaban Amurka Donald Trump ya zanta da shugaba Sisi akan wannan hari na jiya wato Lahadi ta hanyar ta wayar tarho, inda ya zanta wa iyalai da suka yi asarar rayuwarsu wato 'yan uwansu a waɗannan hare-hare.
Wayar labarai na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. An kashe akalla mutane 16 a ƙasar Sudan ta Kudu a lokacin da wasu 'yan bindiga suka afkawa fararen hula saboda ƙabilarsu. Waɗanda suka shaidi lamarin sun ce mayakan dinka suna masu alaka da gwamnatin Sudan ta Kudu sun shiga gida-gida a yau Litinin a cikin garin Waw suna neman 'yan ƙabilan Luo da Fertit. Mazauna garin sun ce jama'a sun watsi a kan tituna suka ɓoye a cikin gidajensu. Ofishin Majalisar Ɗinkin Duniya a Sudan ta Kudu ya ce ma'aikatarsa sun ga gawarwakin fararen hula 16 a asibiti, akwai kuma wasu mutane 10 da suka samu raunuka. jama'an na majalisar dinkin duniya sun sha nana ta cewar Sudan ta Kudu na kan huskantar wato yuwar afkawa cikin rigimar kisan kare dangi. Jama'an na majalisar dinkin duniya sun ce waɗannan kashe-kashe na ramuwar gayya ne akan hari da 'yan tawayin kasar suka kai akan rundunar gwamnati a garin Wau a jiya Lahadi, inda aka kashe jami'ai biyu.
Bayan watanni 14 da mutuwar alƙalin kotun kolin Amurka Antonio Scalia, yanzu kotun kolin Amurka ta sake samun cikakkun alƙalanta bayan da yau aka yi shagalin rantsar da Neil Gorsuch a matsayin alƙali na tara na kotun kolin. Samu alƙalin ya dauki rantsar matakai, wato rantsuwar ne a matakai daban-daban a harsu biyu a yau don kama aiki. Babban alƙalin Amurka John Roberts shine ya baiwa sabon alƙalin rantsuwarsa ta kama aiki, inda kuma daga baya abokin aikinsa Anthony Kennedy ya sake rantsar da shi a wani biki da aka yi a fadar White House tare da shugaban ƙasa Donald Trump da mataimakinsa Mike Pence a cikin mahalarta bikin. To, labaran duniya kenan, muka karanto muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Za mu fara watannin namu ne daga jamhuriyar Niger, inda bayanai daga yankin Giskeru a jihar Difa ke cewa dakarun ƙasa sun yi artabu da wasu mayaka da ake tunanin na Boko Haram ne, inda watanni ke nuna cewa an kashe da yawa daga cikin mayakan. Ɗazun abokin aikina Abdulaziz Adili Toro ya tuntuɓi magajin garin Giskerun Malam Usaini Bukar, wanda ya mai ƙarin bayani kamar haka.
Bai jiya ne da dare ne suka zo, don suna so su fita wajen ba zikin sojawa. Don su ba san ba sojawa da ja sun yi prepare suna nazam ne. Don sun zo sun yi ambiskar kumtar, an tuka ba wanda ya koma. Duka sojawa wuri ma sun yi abu sun kashe su.
Eh, kawai motoci nawa ne suka zo, motoci 'yan Boko Haram da suka zo a wannan wurin?
Ban, an tuka a labari ban ba, a labari an ka ce mota biyar ne.
Mota biyar kenan, kakin su zo a Dakarun Nijar suna labarin cewa za su iso.
Bon, suna ba su tise sojaya suna dispositif ki. Donc, sun ba son ba ke sojaya suna na. Donc, sun zon dispositif kun komta a sun zo, bon, sojaya suna na de komta re antuka a kaya bon.
To, suwa ne Boko Haram da ina sun ka hito?
Daga Nigerian, suke zo.
Kenan wajen al'umma nan ba wanda ya rasa ranshi cikin mazamna?
Ba wanda ya. Ko abun, ko farshen su ba yi abun ba.
Me jami'an tsaro suka ce a kan lamarin? Hukumomi na Adifa me suka ce fuskan wannan abun da ya faru?
Don da sahere muka da yi da gubernur, vraiment gubernur ya ta yi felicitation su vraiment su zamna haka, vraiment abinda suke yi na vraiment mun ji dadi. Allah ya tsare ne.
Kira gare ka ga mutanen Gaskero da mutanen Difa fuskan wannan lamarin?
Don mutane abinda zan ce population ki Difa da Gaskero ai collaborate da FDS. In an gan motocin da ba su saba gani ba, kuma ana akwai lamba soja, akwai lamba prefe, akwai lamba mayar duka, su kula mu su ga mu ma mu yi rafirkite.
Eh, kenan kamar cewa kuma kuma can a Difa kun fara kamar abin da ake na Amerika. In ka ga mutum baka san shi ba, ko ka ga wani wanda kana alamu kana shakku da shi, kirai
ka dai kuma sai ka kira ga ka ga wani mota ko ka ga wani mutum da kana abun duka baka taba gani ba, haka na wai a dauka disposition.
Malam Usaini Bukar, mun gode kwarai. So,
Malam Usaini Bukar, magajin garin Giskeru kenan a jamhuriyar Nijar. To, hukumomi a ƙasar ta jamhuriyar Nijar sun sanar da rufe jami'ar Abdulmumin Diop bayan wata zanga-zanga da ɗalibai suka yi wacce ta jirkice ta koma tarzoma. Ministan ilimi mai zurfi Ben Umar Muhammad ya fitar da sanarwar da ta bayyana wannan rufe jami'a wacce za a wato an kulle ta har sai yadda hali ya yi. Idan muka leƙa Najeriya kuwa, ƙarshen makon da ya gabata ne mai martaba Sarkin Kano Muhammadu Sanusi na biyu ya wasu kalamai da rahotanni suka nuna cewa ya cicciki yankin arewacin Najeriya kan wasu batutuwa da suka hada hadda yadda yankin ke fuskantar koma baya, saboda yadda yankin na arewacin kasar ya ki sajewa da zamani, lamarin da ya janyo cece-kuce musamman ma a shafukan sada zumunta. Wakilin Hassan Maina Kaina ya hada mana wannan rahoto.
Mai martaba Sarkin Kano Malam Muhammadu Sanusi na biyu basarake ne wanda ya yi imanin bayyana duk abin da ya yi imani da shi ba tare da dufa-dufa ko inda-inda ba, al'amarin da ke jinyar tsokaci daga ɓangarorin jama'ar ƙasa, waɗanda suka fahimce shi da ma waɗanda ba su fahimce shi ba. Babban editan jaridar yanar gizo ta Daily Nigeria, Jafar Jafar, ya yi rubutu mai tsawo yana jan hankalin mai martaba. Kuma dazu da safe ya ziyarce mu a ofishinmu da kenan Abuja.
Dukka hannunka mai sanda ake wa shi mai martaba. Domin babu wanda zai so a ce ga sarkin shi ya shiga cikin wani hali da bai dace a ce ya ganshi a ciki ba. Yanda muka zo muka goyi baya lokacin nada shi, kuma yanzu ba za mu bari ya shiga cikin wani hali da zai iya janyo masa wato bacin rai ba ko jinyo al'umma bacin rai. Domin ka san magana tunda shi kamar ma'aikaci ne na gwamnati sarki. Ya kamata a ce akwai maganganun da bai kamata a ce yana yin su akan gwamnati ba. Saboda tarihi ya nuna duk yawanci sarakuna da za ka gani ana cire su ko suna murabu za ka ga wato duka baya wuce taka tsantsan ko kuma sa'in sa da suka samu da gwamnati.
Ai sarki dan Najeriya ne kuma kundin tsarin mulkin Najeriya ya bai kowane dan Najeriya damar fadin albarkacin bakin sa.
Eh tabbas kam amma shi kanshi da kanshi a zuciyar shi ai ya san wato ya san abin nan wato matsalolin irin waɗannan maganganun. Ba wai cewa akai abin da yake fada ƙarya bane. Akwai abubuwan da in dai har yana so ya wanye lafiya da jama'a ya kamata a ce ya daina su.
Amma ga shugabannin al'umma irin su Alhaji Baba Baba dan masanin fika yace abin da ke janyo wannan cece-kuce shine caccanzawa na al'amura.
Yadda aka dauke sarauta da yadda take yanzu ya canju. Misali in ka duba kamar shekaru 50 da suka wuce ba sarake bai cika magana ba, amma in yayi magana wato shine maganar ƙarshe kenan. To Allah ya kawo zamani yanzu kamar sarki Sanusi yana da ilimin na zamani yana da kuma izini na addini. To kaga irin su gaskiya ba su da yawa. So in kamar sun yi wani magana sai a gani kamar abu sabo ne. Amma kuma a addinance idan ka san ka faɗa kuma kar ka ji tsoron kowa ka ji tsoron Allah. To ina gani abin da sarki Sanusi yake cewa.
Dan boko irin su Muhammad Bello dake zaman editan jaridar Leadership ta ranar Juma'a na mai cewa
akwai abin da Hausawa suke cewa sarki goma zamani goma. Shi wannan sarki alal hakika ya zo a wani zamani wanda yake zamani ne wanda mutane suna cikin wani hali kuma suna buƙatar bayanai ko kuma maganganu masu fa'idantarwa daga waɗanda suke jagorancin. A bisa wannan turba idan yayi irin waɗannan maganganu ya rika yanka ba sauke mu raba bane, to ba abu ne da zai zama dalilin bushewa.
Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria. Yanzu kuma lokaci ne da zamu bude layin mu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Lambar da za a kira ita ce 202-205-2655. Amma kada ku manta sai ku saka alamar ƙari wato plus sai a saka ɗaya sai a jiro lambar wato alamar ƙari 1-202-205-2655.
To ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Kiran mu na farko ya fito ne daga jihar Kaduna. Waye akan lai?
To assalamu alaikum Muhammad Lalo, barkanku da dare.
Wa alaikum assalam wa rahmatullah, barka da yammaci.
To mena kan layi shine alaran ma ɗan Muhammad daga gadar Malam Mamman a Kaduna, Najeriya.
Na'am.
To ni ina ganin ra'ayi na kamar abin da shi ne martaba sarki yake faɗa. Dama haƙƙin su ne su shugabanni idan sun ga gyara su fito su nuna shi ta hanyar da ya dace. Kuma mu a addinance da ma an ce idan ka ga wani abu wanda yake na barna in kana iya hanawa da hannunka ka hana, in baka iya ka sa baki in ya ga to a zuciya in ne. To amma in yana faɗa dai don faɗakarwa da kuma hannunka mai sanda ga shugabanni mu ga cewa magana sun su ba, muna fata Allah ya mana zaɓi mafi alkhairi. Wassalamu alaikum.
To mun gode a Malam Alaramma da Kaduna. Bari mu je makwabciyar jihar ta Kaduna wato jihar Filato. Wane ne kan layi?
Kana magana da Awwal Hudu.
Yawa Malam
Awwal. Daga kurjar Filato, Najeriya.
To muna jin ka Malam Awwal Hudu.
A gaskiya yana da kyau mu rinka yi wa shugabanninmu uzuri. Kuma kullum idan gwamnati ta dan kawo wani abu yana da kyau in wani ya bada shawara a duba abin da basira da idan basira a duba a gami ne. Haka mun magana da shi mai martaba sarki yayi, ai maganan akwai ilimi a ciki akwai basira idan aka duba sosai. Saboda yayi maganganu ne mai amfani da yanda za a kawo abinci gaba wa ƙasa ba wai a kashe kuɗi abin da zai taimaki kasa ya taimaki talaka ko mai haffaka tattalin arzikiwa. To yana da kyau idan mutum yayi magana a duba a ga menene ya fada, kar kishi ko
Malam Awal, kana tare da mu?
Eh, ina tare da ku.
Auto, ina ga wannan kira muka samu daga jihar Taraba, shi Awal Kudu na jihar Plateau, ina ga kaman line nashi ya katse. Da wa muke tare a jihar ta Taraba?
Eh, da Abubakar Usman ne daga Jen.
Yau muna jin kaman Abubakar. Malam Abubakar, muna kaman line naka yana jishewa, ba ni ma jin ka sosai. Kana jin mu? Na ganin zaka sake kira domin ba ma jin kwata-kwata ma abin da kake fada. Lambar da za a kira ita ce 2025 2655. Muna batu ne kan dangane da kalamai da mai martaba sarkin Kano Muhammadu Sunusu na biyu yayi a ƙarshen makon da ya gabata a jihar Kaduna, dangane da yadda ake samun koma baya a yankin Arewacin Najeriya saboda yankin yaki wato sajewa ya tafi da zamani kamar da ya fada. Ga kira mun samu daga garin Zari da ke jihar ta Kaduna inda yayi waɗannan kalamai. Wane ne ka kallai? Hello, na Zari, kana tare da mu? To, ina ga kaman tangarda muke fuskanta. Lambar dai da za a kira ita ce 202 26, wato 2655. Kada manta za a sa plus, a sa ɗaya a farko sai kuma a jero lambar domin a kira a bayyana ra'ayi. To, ga kira mun samu daga jihar Niger. Wane ne a kan lai?
Eh, daga Niger.
Yawa, to muna jin ka na Niger.
Ina wuni?
Lafiya, ina gajiya?
Ba gajiya.
Yawa. Kuna
na Malam Danjuma daga Bidda.
Yawa, to muna jin ka Malam Danjuma, mene ne ra'ayinka?
Gaskiya akan maganan da sarkin Kano ya yi, gaskiya abun da talakawa muka goyi baya kenan, don yawancin sarakuna da mayan da suke shugabance mu ba su fadi gaskiya, kuma irin sarkin Kano gaskiya yana so zaman lafiya kuma yana so ci gaba ga arewa. Shi ya sa in ya gan gaskiya sai ya fade shi komin dacin shi. Abun da muke masa mu mutane Bidda, kowane lokaci muna mashi addu'a, Allah ya mai Allah tare shi, kuma Allah ya mai kyakkyawan jagora.
Malam Danjuma, wani lokaci ana ganin kamar shi ma kansa mai sarki mai martaba din shi Muhammadu Sunusun yana daga cikin waɗanda za su iya jagorantar samar da waɗannan sauye-sauye matsaloli da ya faɗa, kuma ana ta ganin kamar yana tawai yawan yin magana ba tare da ya jagoranci ya ɗauki misali kamar mataki ba, kamar yadda wasu suke gani. Me zaka ce daga da haka?
Ai, sarkin Kano duk abun da ka ji sarkin Kano ya fada yana fade shi akan gaskiya, don shi mutumin ne mai ilimin Muhammadiyya da kuma na boko. Shi
to, mun gode Malam Danjuma daga jihar Niger. Bari mu je Kaduna. Wane ne akan layi?
Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.
Wa alaikum assalam warahmatullah.
To, sunana Alhaji Musa Garo, mai rediyo da rikoda kasuwar kawo Kaduna, Najeriya.
Yau, muna maka lale mahabin Alhaji Musa. Menene ra'ayinka dangane da wannan
mahabin Lalo? Idan muka dauki wannan abin da shi sarkin Kano yake yi, abubuwa ne wallahi, idan muka dauka ta wani bangare gaskiya ne, ta wani bangare kuma gaskiya. Shi sarkin Kano yana da dama da zai je ga Muhammadu Buhari a matsayin ya gaya mai gaskiya shi da shi, amma irin wayannan maganganun da yake, gaskiya akwai maganganu da yawa wanda yake a matsayin shi na sarki ya kamata a ce, tunda shi ma ai idan muna duba za mu ga cewa shi ma multibulonia ne, ya kamata a ce ya magance al'umma wannan matsaloli bai especially ma na jihar Kano. To, amma za ka ga da yawa wasu abubuwan da zai faɗa, kuma za ka ga al'umma suna da ganin cewa abin da yake ba daidai ba ne. Kaga ya kamata a matsayin tunda shi sarki ne.
Alhaji Musa, kamar aina ne kana da wasu alƙalmuna ne da suka nuna cewa wato shi sarkin multibillionaire ne kamar yadda ka faɗa?
A, to, alagan Allah, aini na tabbatar da cewa ni fa ba Kano ne, kuma na san waye sarkin Kano. Don haka duk ya kamata irin wayannan abubuwan a rika tallafa al'umma, saboda kaga mu a matsayinmu na Kanawa ba ma jin daɗin abubuwan da zaka ji mutumin da bai kamata ma ya gaya mai maganganun da ba su dace ba, ka je yana gaya mai maganganun da ba su dace ba. Ya kamata ya rika kama bakin shi idan ya ga abubuwan da ya kamata ya je ya samu shugaban ƙasa ya gaya mai, ya ba shi shawara a matsayin shi na sarkin Kano mai wuƙa ta ɗaya a jihar Kano. Ya kamata a ce ya ƙoƙarin da zai yi wannan, ba ya zo yana ta surutun da al'umma za su ƙarfafa maganganun da ba su dace a kan shi ba.
To Malam Musa zaka bana hakuri mun katse ka ga wani akan layi daga jihar Kaduna mutane da yawa suna ta kokarin kira domin su bayyana rayi wane ne akan layi
Mamun Lalo barka da lasariya
Yawa barka da wannan lokaci
kiran ku daga garin Gasa Kaduna tarayyar Najeriya
Yawa to za mu je Malam Murtala
Allah to ka san shi an ce wayar ayi riga
haka
ni gani na ku idan ya zamanto shi ne martaba sarkin Kano bai haka ba zai zama ilimin da yake wanda ya amfani talakawarsa ba ai amfanin canji kenan dole ne an ce zamani goma sarki goma dole zo da ya abin da ya kamata shugabanni ilimin da suka samu su zage ma al'ummar su ya musu gaskiya domin ci gaban kenan kullum ba za mu ta tsayawa a kiran al'adar dada gargajiya na dada sauransu ba na ra'ayin kenan a tashi lafiya
to mun gode a Malam Murtala daga jihar Kaduna bari mu je oguncin kudu maso yammacin Najeriya wane ne kallon yi
Hello, Shaibu ne.
Yawa muna jin ka Malam Shaibu.
Ya aiki.
Alhamdulillah, ya naku aiki. Menene ra'ayinka?
To na gaishe ku dai yanzu ra'ayi ce dai gaba zan saki kiran ku.
To madalla mun gode Malam Shaibu da wannan gaisuwa da kama na. Ina kuma da haka nema muka kawo karshen daukan wayoyin naku an daga mana hannu muna godiya kwarai da gaske ga dukkanin waɗanda suka kira domin su bayyana ra'ayinsu. Yanzu kuma lokaci ne na labaran motsa jiki.
Labaran wasanni.
Jama'a barkanku da wannan lokaci barkanku da sadon mu da ku a wannan shiri na labaran wasanni. Bari mu fara da wani gagarumar haduwa da za a yi ta ƴan ƙwallon da suke sun fi kowa zama sanannu a harkar ƙwallon ƙasashen Afirka. Su kuma 46 za su hallara su yi kwamba a Birnin Lagos don kwanakin nan domin gudanar da wata ƙwallo da aka ce za a yi domin a ƙarfafa zaman lafiya a Najeriya musamman ƙasar da ta shafa ma da Boko Haram da sauran rikita iri-iri. Kuma wannan ƙoƙari ne da Kano Foundation da Nelson Mandela Foundation suka haɗa za su yi. Wannan ƙwallon za a yi ta ne in Allah ya kai mu ran 29 ga watan nan na Afrilu a babban filin wasa na Taslim Balogun da ke can Lagos din kamar da sakataren masu shirya wannan ƙwallon wato Pastor Oyebuchi Abia ya faɗa. Daga cikin kusoshi ko kuma taularin ƙwallon ƙafa na Afirka da suka shahara da za su hallara a cikin wannan al'amari akwai hadda guda biyu wanda sun ci lambobin yabo na duniya da na Afirka duka na shekara-shekara wato George Weah na Liberia wanda har takarar shugaban ƙasar su yayi da kuma Abedi Pele Ayew na ƙasar Ghana. Sauran taurarin za su hada da Patrick Mboma na Kamaru da Anthony Yopop na Ghana da Kalusha Bowale na Zambia da Lucas Oladipe da Kwomash Fish na Afirka ta Kudu da sauransu. Ko bayan su akwai Didier Drogba na Cote d'Ivoire, akwai Samuel Eto'o na Kamaru, akwai Alhaji Diouf na Senegal, ga su Frederic Kanute na Mali, su Peter Ndolobo na Zimbabwe da Samuel Kufo na Ghana da kuma sanannen dan ƙwallon na Afirka wato Olo Jamila na ƙasar Kamaru. Sannan daga bangaren Najeriya kuma za a ga tsofaffin taurari irin su Kano Inwanko, Austin Jeje Okocha, Daniel Amokachi, Garba Lawan Victor Ipeba, Taribu West Uche Ukechukwu, Peter Rufai, Emmanuel Amuniki da su Samson Siyasiya. Kashinta dai an sako Ahmed Musa, shahararren dan ƙwallon ƙafa nan dan Najeriya da ke bugawa Leicester a ƙasar Ingila bayan da 'yan sanda suka tuhumce shi da laifin duka matarsa Jamila wanda ya sahara aka kira 'yan sanda 30 nan dare suka zo gidansu. Yan ce 'yan sandan sun share akalla sa'o'i biyu suna yi wa ita Jamila tambayoyi tare da 'ya'yanta guda biyu, Ahmed Junior da kuma Halima. Shi kansa Ahmed Musa da an ce an yi irin waɗannan sa'o'i guda biyu ana masa tambayoyi kafin a sake shi. Yan sanda dai sun zo gidan shi Ahmed Musa ne ranar 30 da dare jim kaɗan bayan da ƙungiyarsa ta Leicester ta gama wasanta da Sunderland inda su 'yan Leicester ɗin suka samu nasarar ci biyu da babu a kan Sunderland ko da ke shi Ahmed Musa bai shiga ƙwallon ba. Bari mu ƙarƙare da wasan golf wanda ƙarshenta dai bayan shekara da shekaru da yi yana nema Allah da ya sajiya Sergio Garcia ya samu nasarar lashe wato kofin Masters na gasar wasan ƙwallon golf na Amurka wanda ake a Augusta National da ke jihar Georgia. Wato ya share shekaru da yawa yana ta samun bacin rai da kasa kuma jiya din ma sai da ya dan fuskanci kalubale mai yawa kafin Sergio din ya samu nasara akan Justin Rose a wasan da suka yi wanda kuma ƙarshenta ya sa dai bayan ya nasara din a karon farko aka samu shi tsawon jacket din nan wace akan sawa duk wanda ya zama tauraro ko zakara irin wannan ƙwallon da aka yi ta lokaci lokaci. Jama'a abin da ya sauka a labaran wasanni yau kenan sai wata litin Allah ya kai mu a huta lafiya.
yanzu kuma sai sharhin murya Amurka wanda zai bayyana muku manufar gwamnatin Amurka. A cikin watan Afrilu, Amurka ta karɓi ragamar shugabancin kwamitin tsaro ta Majalisar Ɗinkin Duniya na karɓa-karɓa da take bayani kwanan nan a taron cibiyar harkokin waje ta Amurka a birnin New York. Jakadiyar Amurka a Majalisar Ɗinkin Duniya, Nikki Haley, ta bayyana cewar ɗaya daga cikin manya-manyan al'amuran da Amurka ke da niyyar sakawa a cikin ajandar wannan watan ta Majalisar Tsaron ita ce rawar da tauye 'yancin ɗan adam ke takawa cikin harkokin tsaro da kuma zaman lafiya na ƙasa da ƙasa. Jakada ta ƙara da cewa an ɗauki lokaci mai tsaho ana ƙyale batutuwan da suka alaƙanci tsaro da zaman lafiya a hannun kwamitin tsaro na majalisar kawai, yayin da aka ware maganar 'yancin ɗan adam wuri daban a hannun wasu. Ta yi nuni da cewa gaskiyar magana ita ce ba za a iya samar da tsaro da zaman lafiya ba in har aka ware 'yancin ɗan adam wuri guda. Rahotanni barkatai da aka yi na bincike ɗaya bayan ɗaya sun sha nuna cewa keta haƙƙunan ɗan adam ba wani ɓangare ne na tarzomar da ake yawan samu a duniya ba. Sau da yawa su ne dalilin rigingimin, ko kuma a ce su ne masu ingiza wutar da ta haifar da rikicin. Mutanen da aka matsawa, waɗanda aka ƙwace musu 'yancinsu na mutuntaka, na fuskantar wulaƙanci da musgunawa. Jakada Haley ta ce, babu makawa suna son ɗaukar fansa, sannan babu wuya ƙungiyoyi masu matsanancin ra'ayi su samu kafar da za su juya musu tunani ko kuma takura musu. Ta yi misali da Koriya ta Arewa, inda musgunawar 'yancin ɗan adam ke ba da damar ɗaukar neman kuɗaɗen da za a yi amfani da su wajen ci gaba da musgunawa al'umma. Ana tilastawa fursunonin siyasa su yi ta aiki har sai sun mutu a mahaƙar kwal domin samun kuɗin da za a biya shirin nukiliyar gwamnatin. A wasu wuraren kamar a Siriya, ana amfani da tauye haƙƙin ɗan adam a matsayin makamin yaƙi. Jakadiya Haley ta ce, gwamnatin Assad na amfani da azabtarwa, ciki har da azabtar da yara da gangan domin gano 'yan adawa da ke a ɓoye, waɗanda kuma ƙarshenta za a yi maganinsu don daina jin ɗuriyarsu. Sannan ƙungiyoyin 'yan banga da ke goyon bayan gwamnatin Siriya sun jima suna lalata ma'aikatan jama'a, ciki har da asibitoci. Manyan laifuffukan da gwamnatin Assad ta aikata sun jawo matsalar 'yan gudun hijira mafi muni tun yaƙin duniya na biyu. Ta ƙara da cewa aƙidar afkawa masu zanga-zangar lumana yau ita ce ta rikiɗe, ta koma rikicin da ke da ɓangarori har guda shida a cikinsa da ke jayayya kan mulki. Jakadiyar ta Amurka ta lura da cewa lokaci ya yi da ya kamata kwamitin tsaro ya fahimci alaƙar da ke tsakanin cin zarafin 'yancin ɗan adam da maganar tsaro. Jakadiya Haley ta ƙara da cewa wannan muhawara ta cancanta a yi ta domin za ta ƙara wa majalisar tsaron ƙarfin aiki, kuma abin da ya kamata a yi ne. Jakadiya Haley ta yi duba inda ta ce, zai zama abin mamaki matuƙa idan har wata ƙasa ta fito tana ƙoƙarin toshe ko hana a yi wannan muhawara. Lokaci ya wuce da ya kamata a ce kwamitin tsaro ya ɗauki maganar kare haƙƙin bil'adama da muhimmanci, kuma ya dage lallai sai dukkan ƙasashen duniya su ma sun yi haka. Sharhin murya Amurka kenan kuka saurara, wanda ya bayyana muku manufar gwamnatin Amurka. Domin ganin wannan sharhi a rubuce da kuma wasu sharhunan na murya Amurka, ko kuma a same shi ta hanyar email, sai a ziyarci shafinmu na yanar gizo VOA Editorials a www.voanews.com/editorials.
Wannan kuma shine labarin mu a takaice.
Sakataren harkokin wajen Amurka Rex Tillerson, wanda ke kokarin samun haɗin kan shugabannin ƙasashen duniya wurin ba da goyon baya ga farmaki da Amurka ta kai wa Siriya a makon da ya gabata, ya yi alkawari a yau Litinin cewar Amurka ta himmantu wurin sa ƙafar wando ɗaya da duk wani shugaba mai kai hari akan fararen hula na ƙasar shi. Tillerson ya shiga cikin rukunin 'yan uwansa ministocin harkokin ƙasashen waje masu ƙarfin arzikin masana'antu na G7 a ƙasar Italiya, wurin ajiye hulanni a wani ƙauyen Tuscan, inda aka yi wani mummunar kisar kiyashi da ya sanadiyar mutuwar fararen hula sama da mutane 500 a yakin duniya na biyu. Ƙasar Misira ta ayyana dokar ta ɓaci na tsawon watanni uku biyu bayan wasu hare-haren bama-bamai wanda aka kai akan wasu mujami'an Katolika guda biyu waɗanda suka yi sanadiyar mutuwar mutane 44.
To masu sauraro, baki ɗaya abin da ya saba kenan a cikin shirin namu na wannan lokaci da ma yau baki ɗaya. Sai kuma gobe idan Allah ya kamu za ku jiyo sabukan aikinmu da wani sabon shirin da misalin ƙarfe 6 na safe a agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi, wato ƙarfe 5 na safe kenan a agogon Ghana. Yanzu a madadin shi Babu Yakubu da ya tana ne gabatarwa da Sa'ida Hamdu da ta haɗa mana shirin, sai injinanmu Rob McLean da ya daidaita mana sautukan. Mahmud Lalo ke cewa ku huta lafiya. Daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC.